sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 3 ga watan Yuli na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. An gwabza kazaman fada a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine a jiya Asabar. Yayin da sojojin Rasha suka ƙara ƙaimi kan har-har a birnin Luhansk. Rasha dai na kai hari ne a yankin yayin da sojojinta ke neman ƙara zurfafawa cikin yankin mai masana'antu. Wanda ya zama abin da ya fi mayar da hankali kan har-har na baya-bayan nan, tun bayan kasa kama birnin Kyiv, bayan ma mayar da Rasha ta fara ta ranar 24 ga watan Fabrairu. ‘Yan awaren Ukraine da ke samun goyon bayan Rasha sun ce sun kewaye birnin. Andrei Motyoko, wakilin na ‘yan awaren, ya shaida kamfanin dillancin labarai na TASS cewa, ‘yan tawayen Lugansk da sojojin Rasha sun mamaye wurare na ƙarshe masu muhimmanci, wanda ya ba su damar tabbatar da cewa baki ɗaya an yi wa birnin Luhansk ƙawanya. Sau'i kaɗan bayan wannan bayani, sojojin Ukraine sun musanta cewa an kewaye Luhansk, amma sun ce ana ci gaba da gwabza ƙaramin faɗa a wajen birnin. A jiya Asabar, wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasar Libya ya Allah wadai da harin da aka kai hedikwatan Majalisar Dokokin ƙasar da ke gabashin ƙasar mai arzikin man fetur a wani ɓangare na zanga-zangar da aka yi a wasu biranen ƙasar a jiya Asabar don nuna adawa da salon siyasa da taɓarɓarewar tattalin arziki. Ɗaruruwan masu zanga-zangar ne suka gudanar da zanga-zanga a titin babban birnin ƙasar Tripoli da sauran garuruwan ƙasar a ranar Juma'a. Inda da dama suka kai hari tare da ƙona gine-ginen gwamnati, ciki har da majalisar wakilai a gabashin birnin Tobruk. Zanga-zangar ta ranar Juma'a ta zo ne kwana guda bayan da shugaban majalisar dokokin ƙasar da kuma wata majalisar dokoki da ke birnin Tripoli suka kasa cimma matsaya kan zaɓuka a tattaunawar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a Geneva. Rikicin yanzu ya ta'allaka ne akan batun cancantar 'yan takara, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Libya ta gaza gudanar da zaɓuka a cikin watan Disamba, biyo bayan ƙalubalen da suka haɗa da takaddamar shari'a. Masu neman shugabancin ƙasar da ake cece-kuce da kuma kasancewar 'yan damfara da mayakan ƙasashen waje a cikin ƙasar. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in diflomasiyyar ƙasar Iran ya Allah wadai da harin baya-bayanan da Isra'ila ta kai kan ƙasar Siriya a jiya Asabar. Ya kuma soki barazanar da Turkiyya ta yi a baya-bayan nan game da wani harin da an karke shirin kaiwa arewacin Siriya. Kalaman na ministan harkokin wajen ƙasar Hussein Amir Abdulhayan ya zo ne a farkon ziyararsa ƙasar ta Siriya, inda ake sa ran zai tattauna dangantakar da ke tsakaninsu da kuma harkokin yankin da wasu manyan jami'an ƙasar ta Siriya. Iran da yana ɗaya daga cikin masu mara shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad baya, inda ta aike da dubban mayaka daga sassan yankin domin taimakawa dakarunsa a yakin Siriya na tsawon shekaru 11. Yakin ya yi sanadiyar mutuwar dubban ɗaruruwan mutane tare da raba-raban al'ummar ƙasar daga mahallansu, waɗanda suka kai miliyan 23 kafin yakin. Ziyarar Hussein ta zo ne sau'i bayan da Isra'ila ta kai wani hari ta sama a wani ƙauye da ke gabar tekun Siriya da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Lebanon, inda ya raunata mutane biyu kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar Siriya suka rawaito. Daga ƙarshe jiya Asabar, hukumar Falastina ta ce ta ba da harsashin da ya kashe 'yan jarida Al Jazeera Shirin Abu Alka ga ƙwararrun masana harkokin bincike na Amurka, inda ta ɗauki matakin warware takaddamar da ke tsakaninta da Isra'ila kan binciken mutuwarta. Abu Afli wata gogaggiyar 'yar jarida ce wadda ta shahara a duk faɗin ƙasashen Larabawa. An harbe ta har lahira a lokacin da take ba da labarin wani tsunami.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA inda zamu tattauna batun hadin kan Najeriya gabanin zaben shekara 2023 tare da duba da yadda al'umma ke zamantakewa. Yau shirin zai tashi ne a inda ne wa Sheikh Muhammad Nurain Ashafa wata tambaya da ta jibanci dangantakar da ke tsakanin Ubangiji da bawansa. Ku biyo ni. A daidai lokacin da Reverend James Muzelwiye yake bada amsar tambayar da nayi masa, sai muka samu wakilin Izalatul Bid'a wai Qamatu Sunna Sheikh Tajuddin Muhammad ya shigo. Barkanka da zuwa Sheikh, muna maraba da kai.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To Sheikh Nurain Ashafa, wai shin menene dangantakar Ubangiji da bawansa da kuma dokokin tafiyar da mulkin jama'a a musulunci? Saboda akwai abubuwa da suka faru kamar yadda Nasiru ya faɗi, ya kawo misalin abin da ya faru a Sokoto da ɗaliba, ya kawo misalin abin da ya faru a nan daidai daga goyen mace a bayan mashin har yasa aka kona shaguna fiye da 30, aka yi maka kashe-kashe, mutum biyar suka rasa ransu bayan ita wadda ta faɗi a babur. Menene shin dangantakar Ubangiji da bawansa da kuma dokokin bin mulkin jama'a?
To alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulullahi wa ala alihi wa sahbihi tabi'in tabi'in wa lisan ila yawmiddin. Wa ba'd, wannan muhimmin al'amari ne tambayan da kika yi akai. Wani sirri ke tsakanin bawa da Ubangijinsa? Allah ya halicci mutum bayan ya halicci dukkan halitta gabaki daya, kuma ya karrama dan adam. Karramawa da ya mashi mutumin da ya halitta yana cikin duk abubuwan da yake da shi gabaki daya da Allah ke so a duniya, yake kishi babu kaman mutumin da ya halitta shi. Duk abin da ko za ka yi daraja a gaban Allah, sai Allah ya kange shi a jikin kyautata ma dan adam. Duk wani abin daraja, mu dubi girman da Allah ya ba Ka'aba da abin da ke cikinta, amma ran mumini guda daya ya fita daraja. Ka'aba ga ta nan gabaki da dakin Allah ne, ko wani shekara sai mun je, amma ran mumini guda daya ya fita daraja, bai tsaya nan ba. Kuma Allah ya karantar da mu akan cewan in kana da ibada, aikin haji ce, manzo sallallahu alaihi wasallam da yake karisawa a ƙarshe a takaice, da yake in ga maku abinda yafi azumi, yafi zakka, yafi nafilin sallah daraja, in ga maku shi yafi shilada, su ce shine sada zumunci tsakanin mutane, kyautata mutane, komin addini su kyautatawa tsakaninka da mutane. Wannan ya nuna mana a takaice a matsayinka na mutum darajar da dan adam ke da shi gaban Ubangijin shi. Saboda haka abinda muka yi asara a duniya yau, in muka duba daga College of Education kafancen 1987 zuwa College of Education Shehu Shagari College of Education Sokoto, tsakanin College of Education ɗin nan guda biyu, magana ne fa na kishin Allah, bayan Allah ne suna kishin Ubangijin su. Wajen kishin Ubangijin su kuwa aka taba abinda ya shafi Ubangijin su. Can wajen Reverend Bako a lokacin zai magana ya cike tsakanin shi da dalibai, sakamakon haka fa aka shiga kashe-kashe, wansu suka shigo ciki, dalibai suke abin su na dalibai tsakanin dalibai da dalibai. Amma me biyo baya, tun daga wannan lokaci abu ya dinga barkewa. Aka gama kafancin, aka zo kasuwar magani, aka koma aka je ta fara balewa, aka koma ta fara balewa, aka dawo zangon Katab, aka gama zangon Katab aka koma Jos September 7, 2001. Tun daga nan September 7, 2001 har wannan rana mai kanana shekara 21 kenan, Jos bata samu lafiya ba, sai dai ya sauki anan musamman kamar inda muka aiki da wasu kuma suka aiki, ya kuma bare a can wurin, ana dinkewa anan tana barewa a can. Me ya kawo haka? Haka zalika dalibai ne kuma a Sokoto College of Education. Me yasa ya baiwar Allah nan ta yi maganan da ta yi? Wani irin tarbiya take da shi? Me yasa yaran da suka je neman fansa, wani irin tarbiya suke da shi? Sai muka maganan ba na yaran nan bane, magana ne na suwa, na irin tarbiyyan da mu tarbiya ta gurɓace. Na farko iyaye sun ci amanar ƴaƴansu. Iyaye mu mafi yawan iyaye a Najeriya yau sun ci amanar ƴaƴan da suka haifa. Saboda tarbiyyar da ya kamata su ba su. Ai kallo ma in iyaye suka kalli lokacin da muke yara. Duk wanda aka haifa daga 1950 zuwa 1980 shekara 70 din nan tsakiya din nan. Koko 60 zan ce din nan tsakiyar nan. Zamu ga cewa dukkan su tarbiyyar da aka ba su kallo da ido ko ya ishe ka magana. Kallo kawai za maka iyaye za su maka da ido ka san me yake ciki. In ka ga gwan babanka na zuwa, baba ke zuwa. In ka ga abokan yayyinka na zuwa, yayyinka suke zuwa. Za ka karbi kaya a hannunsu ka. In an baka goro dan an aike ka, baka yi saka karba ba dan ka je gaci ina ka samu kudin. Wannan tarbiyyar da aka yi kenan. To ina muka rasa ta a Najeriya ta yau? Zama tarbiyyar da muke ma ƴaƴanmu mun gurɓace akan tarbiyya. Na biyu, shugabannin siyasa sun ci amanan bayan Allah da suka ba su amana. Magana kace tsakanin Allah da mutane mulki. Amana ne mulki. A musulunci mulki amana ne. Kuma ya dauka ya ba mutane su rike hannunsu. Wanda kuma aka ba amana, mutuna da kissa na anna na Sayyidina Umar. Sayyidina Umar a matsayin shi na shugaba da aka ba shi amana, sai taguwa ta bace, taguwan wani ta bace. Sayyidina Umar a matsayin sa na Amirul Mu'minin ya dinga neman taguwan, ne ya shiga yana neman taguwa da ta bace. Raƙumi kenan, ya shiga neman raƙumi nan, ya damu, ya wahala neman raƙumi. Da ya ga raƙumi a ƙarshe ta wahala ta tagayyara, ya zo ya ije ta, yana zuba mata ruwa a jiki, yana zuba mata ruwa a jikinta don ta huce, ta huce, ya bata abinci. Sai yana cewa ina tsoro ne. Sai wani ce mashi a taguwa kawai, ya sahabi, ya Amirul Mu'minin, ya ka damu. Yace a damuwa na gobe, ni ne Amirul Mu'minin, amanan waɗannan bayan Allah da dabbobi na hannuna, ina tsoron gobe kiyama kada Allah ya tsaya ce Umar me kake kallo amanan da muka ba mu dabban nan har ta fita nan ka tattagayyar ta shiga wannan hali. In ko kan dabba kawai Amirul Mu'minin shugaban mu kenan, sai mu duba shugabannin mu a yau, damuwan su damuwan talakawan ƙasa ne koko damuwan alfanun da za su samu a sakamakon mun ba su amana ma a hannunsu? Sai kasance abin da ya faru shugabanni sai suka koma suna shan jinin talakawa. Ina ce ana shan jini mafi yawa? Abin da nake nufi, ana ingiza talakai kashe talaka dan uwan shi, ana sa guba a cikin kogon zuciyarsa. Siyasan annamimanci, siyasan asabiyanci, siyasan tasubanci, siyasan cin fuska da cin mutunci, siyasan ingiza kantu gona. Misali, mafi yawan 'yan siyasan mu, 'ya'yansu na ƙasan waje suna karatu, amma makarantu mu a nan fa ta gurɓace ta lalace. Babu shakka wasu sun yi ƙoƙari a cikinsu, amma ba duka za a ce ba. Amma mafi yawa ina 'yan suke karatu? Me yasa ba su karatu da nan suka karatu ba? Inda su ma suka karatu, ai su a nan gida suka karatu dukansu, mafi yawansu. Wannan shi ne abu na biyu. Bayan 'yan siyasan da suka ci amanan mu suna zuwa siyasan ƙabilanci, siyasan addini. Bayan 'yan sun je sun haɗu a nan Abuja, mahaɗan nasu ba aka manta da John da Yakubu tare suke, da Abel da Abdullahi tare suke tafi, ƴaƴan Hajiya da Grace da Margaret da Magajiya tare suke mu'amala, suke jin club ɗinsu daban, party ɗinsu daban, wurin zuwansu daban, wurin liyafansu daban, wurin bukinsu daban. In ma makarantar suna karatu, irin makarantar da suke sa ƴaƴansu daban yake da na talaka. Amma in sun dawo ƙauye, sai a ce kun san wancan Abel ɗin nan ba ɗan uwanka ba ne, kun san wancan sunan shi Usman, amma my name is Abel, me kuna no vote for Ramo? Sai a sa wannan guba tsakanin mutane a fallasa su. A ƙarshe yadda su haka suka ci amana mu, sai siyasa ya koma ta naira. A ƙarshe sai siyasa malamai, mafi yawan malamai, kamar da pastor ya ce, malamai na zamanin yau mafi yawansu suna halalta haram, su kuma haramta halal. Zagin manzo ba abin wasa ba ne a duk duniya gabaki ɗaya. Treasable fellow ne ake kiran shi. Zagin manzo a wajen makamancin amanan ƙasa ne. Duk ƙasashen duniya gabaki ɗaya, duk wanda ya ci amanan ƙasa, hukuncin shi kisa ne ko ɗaurin rai da rai. Duk ƙasashen duniya gabaki ɗaya, kashe 90 cikin 100, in ba kashe shi ba, ɗaurin rai da rai ne. Mafi yawa ni ban sani ba, ina ko wanda zai faɗi guda ɗaya a ce wanda in ka ci amanan ƙasanka za a baka burodi da ƙwai da na madara a ce ka sha. To a musulunci kuwa zagin manzo is equivalent, yana daidai da cin amanan ƙasa ne. To kuma ana faɗan nan ba yau ake faɗan nan ba. 1987 an yi kuskure an faɗa, 1992 an yi kuskure an faɗa, an zo Jos, an zo Juma'a an sake yi an faɗa. Su wa suke ingiza yaran mu, suka ki ba su haƙƙin gaskiyarsu ga abin da ya kamata a yi? Malamai sun ci amanan mu. Amma alhamdulillah muka zo za mu yi magana akan wannan sauƙin da aka samu.
Za mu ji wane ne nauyin hukunci ya rataya a kansa. Misali, idan irin waɗannan sun faru, mutum ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi annabawan Allah baki ɗayansu, menene hukuncinsa? A daidai lokacin da Sheikh Nuraini Ashafa ke jawabi, muka samu bakancin Sayyidi Al-Qasim Yahaya Yawuri sakataren Ansarul Din At-Tijaniya muna maka maraba da zuwa sakatari sannu to madalla to barin zo ga daki Hajiya Mariya Ibrahim Baba ke yar gogor maya ce mai kokarin kada haƙƙin musamman mata da ake ganin su ne masu tarbiyya a gida kafin mazaje sai an fara tambayar mace tunda miji sai ya bar gida ya batta da ƴaƴa walau tana aiki ba ta yi rayuwar yaran nan da kyautata musu yara ta yi a wuyanta yaya ake hura wutar rigimar addini laifin yana kan malaman addinin ne ko kuma a'a ƴan siyasa ne da suka zo suka farraka tsakanin mu
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to wato al'amarin yana da fuska uku ba a ginin gida daga roof daga rufi dole sai daga foundation kuma kowanne mahaluki a duniya bai fado daga kan bishiya ba ya fado ne ta hanyar uwa da uba an yi aure na sunna za a haife shi to Allah ya dora nauyi akan wayannan iyayen su yi wannan yaron tarbiyyar da zai kasance mutumin kirki to inda aka samu akasi shine gida yana ganin mafi yawancin masu gida maza suna ganin cewa inda suka ba da cefade kudin makaranta waye na gida an gama shi ya gama nasa ita kuma matar gida ita ta zauna gida cewa wannan yara tarbiya kuma gaskiya fi sabilillahi akai haka an yi tuya man fanta da albasa tunda dai a musulunci da kuma addini na Christians ai dole kai mai gida kai ne shugaban gidan nan duk wanda yake karkashi a cikin gidan nan hakkin sa na kanka kuma kai Allah zai tambaya ke kuma mata da kike deputy din sa shi wasu suna tsaya su yi mazan amma akasari ba sa yi to sai mu dawo kan ita mace da shi ita ce deputy ita kuma matan yanzu an samu mishkila kaga a da matan mai na suke zuwa suna gida duk wanda ya zama professor doctor wane ne a duniya yanzu duka waye karantar da su uwarsu kuma akasari wayannan uwayen wallahi ko primary ba su yi ba abinda suka samu shine tarbiyya wanda nasu iyayen suka yi musu a gida to sai aka wayi gari irin wayannan matan na yanzu ta je ta yi boko ta yi karatu ta yi degree ta yi masters ta yi waye ta yi tana ganin shine rayuwarta me a gaban ta yin tsara abin duniya ƴaƴan da Allah ya bata ta kula da su ta sai ta kawo mai reno ma Hajiya Madina da Allah mai reno nake ne ma ki ga wani a office sai aje a kawo yarinya daga wani kauye gida ke uwa da ya kamata ki assasa tarbiyyar ƴaƴanki kin sake su akan direba mai gadi mai wanki ya dogara ga kudinki in kina da kudi da yawa ma'aikata sai su kai goma a gida yaran nan sai suna karkashin su kuma yaro zai tashi tunda aka haife shi kan shekara 20 ya shiga hannayen mutane da wata za ta kwan bakwai mata bar gidan wata shekara daya so haka ake canza sai inda ake canza riga dan Allah dan annabi bayin Allah ya za a yi yawo ko yarinya ta tashi a hannun baki wanda ba a san rayuwansu ba a san bayansu ba su tashi a hannun irin wannan ya mutum yaro zai zama mutum ba sai yiwu ba to wannan gaskiya an ba mun gyara ba mun dinga ganin bala'i kenan iri-iri dole a koma mace ta zauna a gida ta duba ƴaƴanta kuma akasarin matan nan iyaye mazan za su iya rike su za su iya ba su abinci da bukatun da suke da bukata na rayuwa daidai gwagwado amma saboda haɗama da san kare abu duniya sai su bar abin da Allah ya ba su da su ne za su gina al'umma sai a ba su lalace su taɓarɓare yanzu gashi kuna ganin da mu da muka yi makaranta mun yi wani lesson teacher ba mu yi ba kuma ƴaƴan mu koya musu lesson teacher ba mu da muka dan yi secondary muka zo mu muke koya ƴaƴan mu karatu to amma yanzu duk gidan da kaje ɗaya ne babu akwai lesson teacher ne mai suke wa ƴaƴan da yawa su suke bata su a gida mai gida baya ne ya tafi da make ko matar gida ke ma kin fice lesson teacher ya zo shi kadai gida ba kowa ko yana cin yana harkar sa ya sa yarinya ko mace ko namiji ya bata ta a gida kuma a cikin gidanki to Allah zai kyale mu saboda haka wannan masifa ce wanda in ba mu gyara ba zai yiwu ba Allah ya ce tashin taimake ka to ni ina ganin dole ne a koma a sake lale mata ku dauki abinda Allah ya dora muku kuma zai tambaye ku ya ba ku amanan kula da ƴaƴanku ku tsaya yanzu gashi me ba a yi ne wai shaye irin wayannan yaran suka taso ke uwa ba kenan uba baya nan abokanai shikenan ai ga wani mai siyasa can ya kira mu ko malam haka za a fita a tafi a je a yi ta kwaya ne in ma ba su da kudi kyankyaso kwado kashin kadangaru shadda yaro zai je ya tsuguna ya sa hancinsa a shadda ya shaka sai idonsa ya jazo shikenan sai fita baya ji baya gani kansa ya zare saboda haka fi sabilillahi mu koma drawing board al'umma ba sa ginuwa by themselves dole sai an gyara gida kowa a gida ya fito in ba mu wannan gyara ba muna tuya ne muna barin albasa
da wannan gargadi da Haji Amariya Ibrahim Baba ta yi na cewa sai an fara gina al'umma daga gida zamu jalin zamun shirin a yau idan Allah ya kai mu makon gobe zamu ci gaba a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da abokanan aiki na da suka taya ni shirin yanzu gare ku Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya
To a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Birni.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To ga wani malami kuma shi ma yanzu haka duk da dai ana ruwa kaman da bakin ƙwarya muke wannan hira yanzu haka. A malam ko zaka ga dan matso haka kada ruwa ya ji kaka. Ko zaka gabatar da kanka?
Eh suna na Samir Salis.
To mallan Zamiu kai mutumin wani gari ne?
Ni mutumin Faskare ne. A Katsina.
Faskare jihar Katsina kenan.
Local gambaya.
To yanzu na ga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka fiyo wata ko? To yanzu wannan fiyo wata mallan nawa ake sai da fiyo wata?
Naira 20 a yanzu.
Ko wani kwaya daya ko ledar gaba daya?
Kwaya daya. Ana sai da gaba daya 200.
Amma shekarun bayan ni na san cewa kaman ana sai da wannan abu naira 10 ne. Aka yi ta yi shingoran zabiya.
Wannan rayuwa ne. Kun bai lokaci ya canza shi ya kawo haka
kaji mallan ka kwashi kaman shekaru nawa a wannan gari na Abuja
gaskiya la tun 2002 da ke zuwa na
2002
kwarai kuwa
wai kun shekarun ka fa yanzu 20 kenan a garin
ina zuwa ina dawowa yanzu gidan na dawo ne zuwa lokaci haka
to tunda kake zuwa wadannan a cikin wadannan shekaru 20 dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi
gaskiya kanin wannan na fara sida rake a nan garki a shekarun baya din kamin da kuma wannan
okay kamar kai shekara nawa kana sana'ar rake din
na shekara 3
yanzu kenan dai da yanzu aka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba
to kan san kuma ne rayuwa haka yake bara baya kasancewa amma zan samu ne samu wanda tafi wannan gaskiya
insha Allah wanda yabo wannan din zai yi
insha Allah
to mallan kaman zaman rayuwa irin ta wannan birni na Abuja zama ne mai wahalan gaske
gaskiya
za ka ga kaman matsalar gurin zama da abinci kaman a ina kake da zama ne
ina nan gaci anan transformer
idan kin transformer anan kake da zama to kana ka kama haya ne kana zaune ne a gidan haya ne koko yaya
mun kama daki da yanzu
ki kunawa
mu biyar
ko ku biyar da kuka kama kowa yana hada
ana hada ba
kamar kuna biya a wata ne ko shekara
duk wata zama ba 10,000 haka
kowa zai biya naira 2,000 kenan
a watan ba
to amma mallan yanzu wannan sana'a da kake yi ta ruwa kana samun kaman nawa a rana
gaskiya alhamdulillah ga wakin bargodo ana samu 2,500 naira 2,000 amma idan lokacin zafi ne ana iya ta haka yanzu lokacin damuna ne kana samun 1,000 wata ran baka samun 1,000 din ma yanayin da damuna da ake cikin
to malamin yana da iyali kuwa
gaskiya da iyali ina da mata daya da yaya biyu
ayyanka biyu mata daya yaya biyu
yaya biyu
masha Allah Allah ya yasa
amina ne
to ka suna su ma nan a garin Abuja ne tare da kai
suna fasarin local government
wacan Katsina yar Katsina to kana daukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka je can ganin gida
yana wata biyu wata uku haka sai na koma
kana wata biyu wata uku kamun ka je ganin gida
kwarai kuwa
to mallan yaya maganar karatu fa karatu an koi karatu an yi karatu boko
na yi karatu boko da islamiya bani ba taba ba gaskiya don ma ina secondary na karatu da tsaya na kai aji biyar
ka kai aji biyar na babban secondary
nan karatu na tsaya mu wallahi
to amma menene dalilin da yasa mallan ka dakatar da karatu
wallahi irin da rayuwa ne zuwa kai ina son inda samu killafan ba zan koma cikin barka da
to yadda yanzu naga abubuwan suna tafiya idan Allah ya kawo maka wadata kenan kana sa ran gobe zaka sake koma makaranta ka cigaba
to sai kuwa to sai wallahi ina farin ciki ko gugan ma samu dama Allah zai koma domin ilimi shine da shi da zaman duniya kuma haka ba
to amma shekarun da ba shekarun baya baka fahimci wannan karin magana da ake fada ba wanda yanzu kai
wallahi da fahimta saboda ne rayuwa ne kawai dan a lokacin muna cikin karatu ne sai lokacin wanda abu ya faru na wanda kashe-kashen da ake halin yanzu wallahi
to kike ran mallam to mun gode kwarai Allah ya taimaka
nagode nagode Allah ya saka ne Allah ya taimake ku
amin
nagode
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida mallam Sale kawo ƙashin shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri